Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 ko kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan shirin rantsuwar fara aiki a matsayin sabon shugaban jamhuriyar Niger da Bazoum Mohamed zai yi yau din nan.
Gaskiya kasan mu ce muna son kasan mu, amma shi in ya hau gaskiya doka ta aiki a kasan mu saboda kasan nan babu doka.
Ita kuma kungiyar kakakin majalisun dokokin jihohin Najeriya na bukatar samun gashin kan majalisun ne.
Akwai abubuwa da yawa da yake sa gwamnoni su ji da kai, shine kuwa wato ne bukatun suna da yawa kuma abin da yake ofishin ba yawa, kowa wurin yake gani, kuma a hade in suka hadu kamar su ne shugaban kowane gwamna.
Ita kuma ɗaya daga kungiyoyin Fulani makiyaya gam Allah na son gwamnati ta mai da hankali ga kafa makarantun makiyaya ne.
Makarantun nan da sun mutu sai ɗaiɗai ku za ka tadda wata makaranta ko tana da rai, in ka je za ka tadda ku daidai da banki babu, sai dai su zauna a ƙasa. Don Allah, don Annabi, shin makiyaya su Fulani makiyaya ina aka basu, ina aka mai da su? An mai da su kamar sanuwar ware, kuma an mai da mu kamar dabbobin da muke bi.
Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Bayan fiye da mako guda da masu ikirarin jihadi suka kai wani hari da ya halaka mutane a garin Palma na arewacin Mozambique, waɗanda suka tsira sun yi tururuwa zuwa tashar jiragen ruwa ta Pembe, babban birnin lardin Cabo Delgado mai arzikin iskar gas. ‘Yan uwan waɗanda suka tsira sun yi dafifi a wajen tashar jirgin ruwan, suna ƙoƙarin hango ‘yan uwan nasu suna saukowa daga cikin kwale-kwale da suka iso daga Palma, wanda yake da nisan kusan kilomita 120. Fiye da mutane 8,000 sun rasa mahallansu, an kashe da dama, kana da yawa sun ɓata. Biyo bayan harin da aka kai a garin Palma a ranar 24 ga watan Maris, an bayar da rahoton cewa masu ikirarin jihadi sun fille kan mazauna garin Palma tare da lalata gine-gine da ya tilasta wa dubban mutane tserewa don neman mafaka a dazuka da ke kewaye. Ana ganin wannan harin a matsayin mafi girma da masu ikirarin jihadin suka addabi lardin Cabo Delgado tun 2017. A jiya Alhamis, mutane 5 sun mutu sannan 3 sun jikkata a ƙasar Sudan ta Kudu, bayan da wasu ‘yan bindiga suka kai harin kwanton ɓauna a kan jerin wasu motocin dakon kaya waɗanda suke dawowa daga ƙasar Uganda a kan hanyarsu ta Juba zuwa Nimule. Wani mai magana da yawun sojojin Sudan ta Kudu ya ɗora alhakin kai harin kan ƙungiyar ‘yan tawayen National Salvation Front, wato NAS. Wani jami'in soja da ke wurin duba ababen hawa a kan hanyar Juba zuwa Nimule ya ce an kai harin kwanton ɓaunan ne kan motocin dakon kaya 3 da ƙarfe 6 na safe a yankin Kittu. Mai magana da yawun sojojin Kanal Santo Domic ya ce fasinjoji da direban motar dakon kayan ta farko sun tsallake rijiya da baya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya gudanar da taron majalisar zartarwa na farko, wanda ya umarci 5 daga cikin mambobin majalisar zartarwar da su jagoranci wa Amurkawa bayani kan shirinsa na samar da kayayyakin more rayuwa na $2 trillion. Biden, wanda ya gabatar da gagarumin shirin gyaran hanyoyi da gadoji da suka lalace a kasar da kuma ƙara hanyoyin sadarwa ta yanar gizo a ranar Laraba, ya kuma umarce dukkan shugabannin hukumominsa da su duba shirin kashe kuɗaɗen don su tabbatar an sayi kayan Amurka da kuma bin dokoki, wanda zai ƙara buɗe guraben ayyuka ga ma'aikata Amurkawa. Biden ya naɗa sakataren sufuri Pete Buttigieg da sakataren makamashi Jennifer Granholm da sakatariyar gidaje Marcia Proge da sakataren kwadago Matthew Walsh da sakatariyar kasuwanci Gina Raimondo da su jagoranci wa jama'a bayani don neman goyon baya ga shirin samar da kayayyakin more rayuwa. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka a arewa maso gabashin Siriya sun kame sama da mutane 70 a wani aiki da suke ci gaba da yi a sansanin 'yan gudun hijira na Al-Hol, wanda aka buɗe shi a cikin watanni uku na baya-bayan nan a matsayin wata sabuwar matattara ƙungiyar 'yan ta'adda na IS. A ranar wannan Lahadin da ta gabata, dakarun SDF suka kaddamar da samaman wanda ya hada da kusan sojoji 5,000 da jami'an tsaro na cikin gida. Suna yin bincike lungu da sako na sansanin, suna neman duk wanda suke tunanin yana yi wa ƙungiyar IS aiki. Dakarun SDF sun wallafa wasu hotuna a shafukansu na sada zumunta waɗanda suka nuna dakarun SDF ɗauke da manyan makamai da rakiyar tankokin yaƙi sun shiga cikin sansanonin, kuma suna shiga tantuna yayin da suke neman masu aiki da ƙungiyar IS a daidai lokacin da aikin ya shiga rana ta biyar. A jiya Alhamis, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya zargi Rasha da girke dakarunta akan iyakar ƙasarsa, yayin da Amurka ta gargaɗi Rasha kan tsoratar da Ukraine. Kiev tana cikin rikici tare da 'yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha tun 2004, kuma a wannan makon jami'an Ukraine sun ba da rahoton yunkurin sojojin Rasha a cikin yankin Crimea da kan iyaka kusa da yankunan da 'yan aware masu samun goyon bayan Rasha suke da iko da shi. A jiya Alhamis, ministocin Zelensky suka tattauna kan taɓarɓarewar yanayin tsaro tare da ƙasashen yamma ƙawayenta, ciki har da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin, nuna ƙarfi ta nau'in yin atisayin sojoji da kuma yiwuwar tsokana kan iyaka abu ne da Rasha ta saba yi, inji Zelensky a cikin wata sanarwa.
Labarin duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. A yau Juma'an nan, Bazoum Muhammad yake shan rantsuwa don karɓar ragamar shugabancin Jamhuriyar Nijar. Bazoum, wanda hukumar zaben ƙasar Sani ta ayyana a matsayin wanda ya lashe zaɓe a zagaye na biyu, ya takarar a ƙarƙashin jam'iyyar gwamnati PNDS tarayya, inda ya karambata da ɗan takarar adawa na jam'iyyar RDR Muhammad Usman. Wannan dai ya nuna zarcewar jam'iyyar gwamnati ta shugaba mai barin gado Muhammad Isufu, da ya mulkin wa'adi biyu na tsawon shekaru goma. Yan adawa na ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben, duk da nasarar da kotu ta bawa Bazoum. Wasu 'yan Nijar na ɗaukan Bazoum a matsayin ba cikakken ɗan Nijar ba, kuma mai yiwuwa ya zama mai kare muradin ƙasar Faransa da ta yi wa ƙasar mulkin mallaka maimakon damuwa da buƙatun 'yan Nijar. Duk da haka, Bazoum ya yi fatar ci gaba da samun goyon baya don sauke nauyin da ya ce al'ummar Nijar suka dora masa.
Sunana Abdulrahman Adadi, ana yi gaskiya nan da magaran unguwar Jagindi. Fata na game da rantsar da shugaban ƙasa yau, fatan da nake Ubangiji Allah sa hakan ɗin ne mafi alheri, kuma muna sa a ran kawai zai mana abin da dukkanin ya kamata ya yi ma 'yan ƙasa game da alƙawla da ya ɗauka. Ubangiji Allah ba shi ikon cikawa, Allah sa kuma alheri ya biyo bayan hakan ɗin.
Sunana Muhammadu Ili na zangon gajeri. Wannan rantsuwa da za a yi yau Juma'a ta sabon shugaban ƙasa, fatanmu Allah sa ya aika na gari, Allah zamanar da mu lahiya. A matsayina na ɗan karkara, fatar da muke Muhammadu Bazoum alƙawarin da kanmu ka ciccika shi. Lokacin da kake kamfe kamun alƙawura da yawa ba zan iya ma zana su ba, amma dai muna fatan kodawa su samu wasu su samu.
Sunana Ibrahim Jibo, a matsayin ɗan ƙasa, fata na dai Allah sa yi lahiya ƙare lahiya. Akwai kuma abu guda, gaskiya ƙasar mu ce muna son ƙasar mu, amma shi in ya hau gaskiya doka ta aiki a ƙasar nan, saboda ƙasar nan babu doka bismillah, ba wani wani ɗannan ne wani ɗannan ne, kawai a huto a ma ƙasa aiki talaka su ji daɗi, mu fatan mu kenan da shi kawai, mu ba ruwan mu da wani wane ne a yi doka dai kawai, doka ƙasar ta aiki kawai, kowa doka ta wuce.
Sunana Ibrahim Hassan Dawo, dalibi a nan da magara. Mu dai muna farin ciki da Bazoum ziyawo, kuma gaskiya in ya hau ya ringa gyara mana lakwal. Allah sa wannan nadin da za mu yi yau Juma'a, Allah sa ya yi abin kirki. Mu dai shi ne muke fata ya gyara mana kowace lakwal. Amma dai gaskiya Bazoum in yawo ko a ringa mana adalci, a kula da harkar ilimi, ya gyara harkar ilimi da kyau. Mu ma dai muna so dai mu yi karatu, dai mu zama wani dai abu dai a cikin ƙasa, kamar dai a ce mu yau mu ne dai a biro, muna juya yadda muke so. Insha Allah.
Suna Nazila. Wannan dai mu yanzu rantsar da shugaban ƙasa da za a yi a yau Juma'a wannan, fatan mu a ceci ƙasar mu gabaki ɗaya, mu san duka yanzu dai komai da yake faruwa a cikin ƙasar wannan in ya tabarbare ƙasar mu tabarbare. Muna fata ga shugaban ƙasa, muna roƙo a gare shi ya yi tsayuwa tsayin daka, a huda duk wata harkar siyasa a ciki, a hada a ceci ƙasar nan, dan a yanzu ƙasar nan tana cikin wani hali, surtout mu mata Inda ake zuwa ana kalkashe mazaje a gurin tashin hankalin wannan akan wa take kariya he mu mata da yara ya hudda hakkinmu na mata akan mu kiwon lafiya na gari yara sun yi karatu wasu suna zamna babu aikin yi shugaban kasa akwai aiki a gaban shi
ni sunana Abubakar kuma wannan safiya ta Juma'a ina nuna jin dadi na da wanda za a dora mu amma galgadi na a matsayina na dan kasa shugaban kasar da zai hau a yau matsayin da Allah ya kai ka na talakawa wanda suka su suka zabe ka suka dora ka ka kare musu lahis ina fata dai tsaro na kasa a kara karfafa karhin tsaro a kare jihohin
ni sunana Bashir Alhaji Long anan da magaran wannan rantsar da shugaban kasa da za a yi yau Juma'a Allah ba shi ikon rikawa Allah sa ya tana da mu matasa mu ne masu matsaloli a kasar nan kayyamance da mu matasa ba komai bane yake tara su suna zuwa wani taburada ko suna shiga ta'addanci rashin aiki ne in dai matasa suka samu aiki insha Allah kasa za ta bunƙasa komai zai tai a daidai bazum ka tana da matasa
muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja kungiyar shugabannin majalisun dokokin Najeriya 36 ta yi taro a Bauchi da karfafa bukatar samun cin gashin kan majalisun ba mamaki an gudanar da taron a Bauchi ne don kakakin majalisar dokokin jihar Abubakar Yakubu Suleiman shine shugaban kungiyar ga rahoton Abdul Wahab Muhammad
taron dai ya sani halattar kakakin majalisun dokokin jihohin kasar nan 36 sun assasa kafa kwamitin da zai nazari kan bukatun canje-canje na majalisar da kuma sakan musu mara a shanin kudade na majalisa da na bangaren shari'a shugaban kungiyar kakakin majalisun dokoki na kasa wanda har ila yau shine kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi right honorable Abubakar Yakubu Suleiman yayi karin haske kan taron nasu
kuma ga su din wannan taro dai kamar da kuka sani conference na Speakers Meet kungiya ce ta mutum a Speakokin Najeriya kuma dama kowane shekara muka yi meeting so hudu that's the first second and third quarter fourth quarter kuma saboda girmamawa wa conference ta yanke hukunci cewa about da zo ayi taro na farko a wannan shekara 2021
kun wannan taro wajen so uku kenan menene kuka cimma kuma menene kuka jejjeni akai
kasan damuwar dan majalisa a gaba da kuka sani kuma kan ji abinda shi mai girma gwamna ya faɗi shine wannan cin gashin kai na abin cin gashin kai na bangaren legislature kuma alhamdulillah kun ji daga bakin gwamnan mu kuma mun sha faɗa gurare da dama gwamna na bai da matsala da wannan abu kamar yadda wasu gwamnoni ba su da matsala da
gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya jinjina ma yan majalisun dokokin jihohin na kasa dangane da irin haɗin kai da suke baiwa gwamnonin jihohi a baɗin ƙasar nan
neman yanci na majalisu yana da kyau saboda mu kanmu gwamnoni mun zauna kuma an yi ƙaramin kwamiti wanda muka zauna bisa umarnin shugabanmu wato gwamna Ikiti gwamna Fahimi kuma mun zauna da mataimakin shugaban ƙasa mun yarda cewa a ba su wannan yanci saboda su ci gashin kansu kuma a kawo a maida demokaradiyya ya samu inganci su ma su samu yanci musi abin da ya kamata idan kuma mu ma mu rage wa kanmu damuwa musamman ma yanda zai kasance za su dauke mana wannan nauyi na shugabanci na majalisa kamata su yi takatsantsan abu ne kamar wuka mai kaifi biyu za su samu yanci amma su san cewa kayan morewan fa bai da yawa kuma mun san a matsayin na sanata na san mambobi yan majalisa yanda suke dole ne zai zamanto akwai kalubale amma sanin cewa kamar yanda na speaker na suna da hankali kuma suna zaune tare watakila yan Najeriya ma za su samu rara wajen ganin cewa an yi takatsantsan kuma an yi tattali an kawo yanda zai kasance ba za a yi banna kamar yanda ake tsammani
ne yasa ka bukace su da su dinga daga kafa ko kuma su kawo da fuska ko kuma su kawo da kai a dangane da irin wasu irin kojiji da kai ne da wasu gwamnoni suke gwada
to na ga mu cewa wannan ganin jiji da kai na gwamnoni ba jiji da kai bane shi ofishin gwamna yana da wahala akwai abubuwa da yawa da yake sa gwamnoni su ji da kai shine kuwa wato ne bukatun suna da yawa kuma abin da yake ofishin ba yawa kowa talakawa wurin yake gani kuma a hade in suka hadu kamar su ne shugaban kowane gwamna kuma idan ba an kauda fuska ba sai dinga samun matsala da kuma samun wani rashin jin daɗi.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A dakaci wannan sako na musamman daga Washington.
Shekara daya kenan da barkewar annobar coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yarda da wannan rigakafin ba. Saboda ita coronan ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar BOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
Madalla ita kuma ɗaya daga ƙungiyoyin Fulani makiyaya Dam Allah ta kaddamar da wayar da kan makiyayan inda a lokaci guda take buƙatar bunƙasa makarantun makiyayan don ilimi ta kori jahilci. Isa Lawal Ikara daga Kaduna ya aiko mana da wannan rahoton.
Ƙungiyar Fulanin wadda ta tattara ƴaƴanta daga jihohi 36 har ma da babban birnin tarayya Abuja duka a garin Kaduna domin tattauna batutuwan da suka dami Fulani a wannan ƙasa. Ta ce gwamnati dai ta riga ta yi watsi da maganar ilimin makiyaya a ƙasar baki ɗaya. Shugaban ƙungiyar Fulanin mai suna Gan Allah ta ƙasa Alhaji Suleiman Yakubu dai ya ce akwai buƙatar gwamnati ta wayoyi harkar ilimin makiyaya.
Yau mun san inda muka fito ba mu san inda zamu ba. Gwamnati ta aiko in kula da mu. Makarantun nan na Fulani wanda ni ma dake yau makarantun nan duk sun mutu. Sai ɗaiɗai ku za ka tadda wata makaranta ko tana da rai in ka je za ka tadda ku daidai da banki babu sai dai su zauna a ƙasa. Don Allah don Annabi shi makiyaya su Fulani makiyaya ina aka ba su. Ina aka maida su an maida su kamar sanuwar ware kuma an maida mu kamar dabbobin da muke bi saboda haka muka tashi muka tsaya ita kungiyar nan ta gam Allah muka dogara da shi da ita saboda haka ina roko ina kuma kai kuka na ga gwamnatin Janar Buhari shugaban mu ya kamata ya duba yayi wancan abunda wa'ansu can na bayin su suka yi nimadi na ilmantar da ƴaƴan makiyaya
ko bayan maganar ilimin zamani ma kungiyar Fulanin ta kufa wajen tabbatar da ta ilmantar da ƴaƴanta ilimi na addini da kuma gujewa dukkanin tashin hankali. Inji sakataren kungiyar ta Gan Allah a Nigeria baki daya Alhaji Ibrahim Muhammad.
Da'awa committee da muka shirya wanda yake tafiya karkashin Dr. Ahmed Abubakar Gumi watakila kun san cewa daga lokacin da muka fara wannan aiki na karantar da al'ummar Fulani an samu manya-manyan makarantu guda biyu za a gina waɗannan makarantu ba ma goyon bayan laifi kowane iri ne ko ba Fulatani ne ya yi laifi ko ba Yarbe ne ko Ibo ne kowane yare muna da doka a ƙasa ya kamata a ɗauki mataki na doka a kansa.
Da yawan malarta taron ƙungiyar ta Fulani dai sun nuna halin ƙyamar da suka ce ana nuna musu a wannan ƙasa. Sannan suka nuna kyamar su game da maganar matsalar tsaro.
Ba yadda zaka yi ka hada kanka da waɗanda suke ba wai tsaro suke yi ba neman zaman lafiya suke yi ba karkashe mutane suke yi.
Muka gani to wannan abu ba mu ba ƴan ta'adda bane. Mu kuma fa ƴan ƙasar nan ne kuma masu zaman lafiya muna taya gwamnatin zaman lafiya.
Muna so ne mu dakile ƙananan yaran da suke shigo wannan al'amari.
Ba wanda baya laifi a duniyar nan. Ba wanda yafi ƙarfin laifi. Sai su zo su faɗa in akwai abin da aka musu sai su yafe wa juna. Mu zo mu samu zaman lafiya saboda ba mu muke tunani ba.
Dama dai wasu masana tsaro na jingina matsalar tsaro da rashin ilimi da kuma talaucin da ya tamke wasu ƴan wannan ƙasa inda suke nuna cewa wajibi ne gwamnati ta dauki mataki na ilmantar da al'umma tare da samar da abubuwan yi idan dai har tana son magance matsalar tsaro a ƙasar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, Muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Imanin makonni hudu kenan shirin yanayi da muhalli ya fara tattaunawa da mataimakiyar daraktan sashen sauyin yanayi a ma'aikatar yanayi ta Najeriya, Hajiya Halima Bawa Bwari, wacce a yau za ta ɗora daga bayanan da ta fara a makon jiya. A yi sauraro lafiya.
Maganan hamada ne da certification. To akan wannan sai mu ga akwai wurare dama sun bubushe, ba wani aikin gona da ake yi sosai a wurin, ba itatuwa, ruwa sa bushewa, ba a samu ruwa sosai a wurin. Akan wannan cikin wannan ma'aikatan muke aiki da masu kula da al'amuran itatuwa da su Forest Reserve Research Institute, su Great Green Wall, da akwai department din da yake kula da al'amuran hamada. Wanda haka canji yanayi yana shafan mata da maza amma daban-daban, amma mun gane akan yafi damun mata. So akan haka muna aiki da ministerin da ke kula da al'amuran mata. Sannan zafi yana ƙara cututtuka daban-daban, kuma shi wannan ambaliya yana ƙara yaɗa cututtuka a cikin mutane da garuruwa. So shi yasa muna aiki da ministerin da ke kula da kiwon lafiya, muna kuma aiki da Ministry of Works and Housing, saboda ƙarin wannan zafin yanayi yana ƙara sa gidaje in ma an gina ko kuma hanyu ba sa dadewa ya lalace, kuma sai ka kalli da a nemi wani kuɗin kuma da za a sake gina waɗannan gidajen ko kuma hanyoyi. Saboda canjin yanayin nan sai muna haɗuwa mu zauna mu yi tunanin ya za mu yi mu sha kan wannan problem. Sannan kuma tare mukan zauna a cikin wannan committee din mu yi tunanin ya za mu yi wasu takardu ya kamata a rubuta da za a ce ga inda za a yi a rubuce, saboda kowa ya sani kowa kuma ya ɗauki mataki a kai. Sannan kuma muka ƙirƙiro project, mukan zauna mu ga wani ma'aikata ya kamata ya yi project ɗin nan da za a yi amfani da shi a yaƙi wannan canjin yanayi. Inda na faɗa a mun yi aiki sosai da ma'aikatu da ɗan yawa da project ɗin da ake kira Green Bond, gwamnatin Najeriya ta sa kuɗinta a yi aiki a kai saboda yaƙan canjin yanayi.
Shin mutumin da baya aiki da ma'aikatar yanayi ko kuma wata ma'aikatar gwamnati shi ma zai iya shiga wannan tafiya ta yaƙi da sauyin yanayi?
Sai ma'aikatan san gwamnati ba. Ko mutum kana da ra'ayin taimako a aikin canjin yanayi, amma kuma zaka iya yi kai yakin nan da kanka akan canjin yanayi. Zaka iya ne duka abubuwan da muka ce kada a yi ka bi su, to kana taimakon gwamnatin Najeriya ne a wannan aikin da muke al'amarin canjin yanayi. In gwamnati suka ce da Allah kada a yanka itatuwa haka kawai, ya kamata ka bi kafin ka yanka ka dan dasa wani zai dauki wurin wanda ka yanka din, ya kamata ka bi.
Me yasa kuka maida hankali akan batun yanke itatuwa?
Scientists sun nuna mana akan itatuwan nan su suke taimakon shanya iskan carbon daga yanayi. Shi yasa ake dan zafi-zafin ana ce mutane a daina yanka itatuwa. To duk inda kaga itatuwa na karewa sai kaga wuri na bushewa, amfanin gona baya yi kuma a wurin. To shi yasa mu gwamnati na ɗaukar mataki akai, a yi haƙuri a bi abin da gwamnati ya ce saboda mu yaƙi wannan canjin yanayi.
To ga damuna ya kunno kai, me ya kamata mutane su yi domin kare kansu daga ambaliya?
A daina jajjefar da bola haka ko ta ina, saboda sai ya je ya tare hanyar da ruwa ke bi. In ruwa mai tsanani ya zo sai ya ƙara ɓata al'amarin ambaliya, to sai a zo a ga an yi ɓarna sosai, an rasa rayuwa sosai, an rasa gidaje, an rasa gonaki. Duk kuma a cikin aikin da muka yi ne inda ya kamata a sa bola ba wurin muke sa ba. Ya kamata a maida hankali in kana so ka taimaka ga gwamnati akan wannan al'amuran canjin yanayi a yaƙi shi, a sa hannu a yi aiki tare a kai, a yi amfani da wasu abubuwa da za a iya amfani a wura wuta da shi, ba dole sai tatuwa ba.
A nasa ɓangaren kuma Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi bayani game da binciken masana kimiyya a game da irin abin da ka iya biyo baya bayan amfani da kayan abinci ko dabbobi da aka sauya musu halittu, wato GMO.
Akwai kwanakin nan inda aka gwada cewa lalle amfani da GMO a matsayin abinci ko kuma abin da ake kira da faransanci OGM bisa kan an ba ɓera yana ci, inda ɓeran yake kaman wannan cutar da ake kira daji ko kuma in ce kansa. Wannan kansa tana yaɗuwa cikin lokaci kaɗan, kuma har ina za ta kawo mutuwar wannan ɓera. Yana lalle abu ne wanda yake illa, wadda take ya kawo mutuwa ma banda cutuka wanda suka sa ga mutum inda ana yawan amfani da wannan abincin ice ne ko kuma nama ne na wata dabba wadda ke an sarrafa ta an mata wannan gyare-gyare.
Yau da haka za mu yi sallama da kai mai sauraro. zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu Hajiya Halima Bawo Buhari da Dr. Abubakar Mamma Manzo sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu da ke fatar alfairi.
Kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yarda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba
sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar BOA na musamman ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu muryar Amurka duniya a tafin hannunku
lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Amurka ta himmatu wajen ƙara danƙon ƙawance da Japan a ziyarar da ya kai kwanan nan zuwa yankin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada cewar Amurka tare da Japan suna iya magance manyan matsalolin tsaro ciki har da shirin nukiliyar Korea ta Arewa da tsaron teku duk a yankin sauran batutuwa da Amurka da Japan suka fifita kuwa sun hada da annobar COVID-19 canjin yanayi da tsaron yanar gizo Amurka da Japan sun yi himmatu wajen bunƙasa demokradiyya, ƴancin bil'adama da bin doka, amma waɗannan ɗabi'un suna fuskantar barazana a wurare da yawa gami da wannan yankin, inji Sakatare Blinken.
In Burma, the military is attempting to overturn the results of a democratic election.
A Burma, sojoji na kokarin yin watsi da sakamakon zaben demokradiyya. Kuma suna zaluntar masu zanga-zangar lumana. Hong Kong tana yiwa demokradiyya zagon kasa a Taiwan da cin zarafin dan Adam a Xinjiang da Tibet. Kuma ta gabatar da da'awar shiga cikin tekun kudancin China wanda ya saba wa dokokin kasa da kasa. Sakatare Blank ya ce, muna da manufa daya akan maganar yanci da bude yankin Pacific inda kasashen ke bin ka'idoji yin haɗin gwiwa a duk lokacin da suka ga dama tare da warware sabani da ke tsakanin su ta hanyar lumana.
And in particular we will push back if necessary when China uses coercion or aggression to get its way.
Musamman za mu dauki mataki da ya dace idan ya zama dole a lokacin da China ta yi amfani da tilasci ko zalunci don samun hanyarta. Tekun Pacific shi ne inda za a rubuta yawancin tarihin karni na 21. Akwai bayanai daban-daban kan yadda tarihin wannan labarin zai kasance. Japan da Amurka tare da abokan ƙawancenmu da waɗanda muke haɗa hannu wajen gudanar da ayyuka za su kasance masu ƙarfafa gwiwa kan hanyoyinmu na bai ɗaya waɗanda suka dace da ɗabi'unmu tare da haɗin kanmu na tsaro da jin daɗin dukkan mutanenmu. Sakatare Blank ya ƙara da cewar muna sa ido nan gaba tare da ƙwarin gwiwar cewar ƙawancenmu da ke tsakanin Japan da Amurka zai ɗore amma ba wai kawai ya jure ba zai bunƙasa kuma tare za mu gina makoma mai ƙarfi mai ƙoshin lafiya ga dukkan mutanenmu. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya.